أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله سادوا أن يمتل الهدي أكو واتن المحرم واتن طايا a wannan shekara ta 1420 cif bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Hudu ne? Biyu ne? To biyu, kamar yadda kuka ce biyu ga wata. Biyu ga watan Al-Muharram. A daidai wannan yini na 18 ga watan hudu shekara ta 1999 dan ci gaba da karatun littafin mu Kitabu Tauhid. Idan ba a manta ba matashiyar magana ta karshe da muka tsaya kanta باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون من كرنت وانا يو زامو تاشي باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله باب ديكي مغنى دنگني دا متمن دبي غمسوبا ودنير رنسوا دا الله تعالى باب ديكي مغنى kan mutumin da ya ƙi gamsuwa wajen yin rantsuwa da Allah ta'ala. Imma an ya zanto cewa shi ne mai rantsuwar, a maimakon ya gamsu da ya rantse da Allah kaɗai, sai ya rantse da wani Allah. Imma shi ne za a yi wa rantsuwar, sai aka rantse masa da Allah sai ya ƙi yarda, duka guda biyun laifi ne. Yadda mai rantsuwa ba zai rantse da kowa ba sai da sunan Allah, haka duk wanda aka rantsewa da sunan Allah ya zama tilas yadda, sai fa in ya samu karina, wata alama ta zahiri da ke nuna ƙaryar shi mai rantsuwar. Ina fata an fahimta. Amma dukkan mutumin da ka san shi da gaskiya ko baka taɓa saninsa ba, a zahirinsa musulmai ne, za ka ɗauke shi adali ne shi, baka cewa makarici ne sai ka jarraba ƙarya so wani adadi a wajensa. Amma a zahiri baka taba sanin mutum ba, yau sai yazo sai ya rantsuwa, ya zama tilas kai dan dai ya rantsa da Allah. Sai fa in kaga wata alama da ta abin nan akan ta, ta nuna kishiyar abin da yake nufi. To menene dangantakar wannan babi da Kitabu Tauhid? Dangantakar wannan babi da Kitabu Tauhid, yayin da mai rantsuwa ya rantsa da duk abin da ya rantsa, rantsa wannan da wannan abin na nuna girmamawa gare shi. To shi yasa ba wanda za a yi wa wannan girmamawa sai Allah. Kamar rantsewa da Allah wato wani ciko ne na girmama Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai zanto wannan abu ne da yake da alaka da tauhidi. Rashin rantsewa da Allah subhanahu wa ta'ala kamar akwai tawaya, tawaye Ubangiji subhanahu wa ta'ala, da abin da ka rantse da shi kamar ka tuntuɗa shi ne ka kashi matsayin Allah. To sai zanto kai wa Allah kishiya, sai zanto anan shirka tashi da ciki. Ina fata an fahimta. To wannan shine yasa wannan babu yake da alaka da tauhidi. Babu ma jaa fi man lam yaqna bil halfi billahi anna umara anna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala la tahlifu bi abaikum man halafa billahi falyasduq wa man hulifa lahu billahi falyarda wa man lam yarda falaysa min Allah. An Umar, an karba wannan hadisi daga Umar dan Khattab, Allah shi kare da gare shi. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذا الله سرى دا أمتن الله سبت بريش ياتي لا تحلفوا بآبائكم كده كلان سيدة إيا ينكو كده كلان سيدة ما هيفنكو ومن حلف بالله فليصدق دق واند زي ران سيدة الله توي تبتر أبن زي فتا قس كي يكي زي فتا أما كري يكس كل ران سيدة الله أرهاليكو كري يكي توي هذا ما يولا كنت دسولان الله كده ومن حلف له بالله فليرضى duk wanda aka rantsa masa da Allah to shi kuma lalle ya yarda. Waman lam yarda, wanda ko aka yi masa rantsuwa da Allah sai ya ki yarda, falaysa min Allah, to ba shi ba Allah kin, Allah baya tare da shi. Wannan hadisi rawahu ibn majah bi sanadin hasan, ibn majah ya rawaito shi da sanadi hasan, hadisi ne sahihi. A wani hadisi daban wanda malam bai kawo ba, manzo Allah ce la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum, kada ku rantsa da mahaifanku maza, kada ku rantsa da mahaifanku mata, wala bil andad, kada ku rantsa da waɗansu kishiyoyi wa Allah. Kowane irin abu ne, ko ka rantsa da annabi, ko ka rantse da mala'ika, ko ka rantse da shehi, ko wali, ko da rawanin sarki, ko ka rantse da kwarankwasa, ko gajimari, duk waɗannan sun zanto anda kishiyoyi ga Allah. Wala tahlifu billahi, wala tahlifu illa billahi, kada ku rantse da kowa sai da Allah kadai. Wala tahlifu illa wa antum sadiqun, kuma kar ku yadda ku rantse sai in daga ciki kuke cikin abin da za ku faɗa. Kaga wannan hadisi ya kare fito da Abu Sarri kenan. Ba za a rantse da mahaifa ba maza ko mata, ba kuma za a rantse da dukkan wani abu rantsuwa ba, duk abin da ka rantse da shi ka sa shi kishiya ga Allah. Kuma kar ka yadda kai musulmi ka rantse da Allah kan kowane irin abu sai ka san gaskiya kake ci. In ba gaskiya bane ba ka rantse da Allah kan ƙarya, to ya zanto wani nau'i na wulakanta sunan Allah. Wannan kuma ya rage wani bangare na tauhidin ka, in ma bai rushe shi gaba ɗaya ba. Allah ya tsare mu. To a takaice dai malamai suke cewa ita rantsuwa din wato tana da bangarori guda biyu ne. Akwai rantsuwa ta abin da ya shafi shari'a a bangaren alƙalanci. Mutum ne ake cewa ya yi laifi ba tare da shaida ba, ba a samu shaida ta tabbatar masa laifinsa ba. Lokacin da ya zo aka kawo shi gaban alƙali babu shaida, sai aka ce to yanzu babu abin da ya kamata idan wanda ya da'awar wani ya masa laifi ya kawo shaida, to wannan babu abin da zai iya kare kansa da shi, dole sai dai mai rantsuwa. Domin albayyinatu ala alal mudda'i wal yaminu ala man ankara, wane da ya karansa ya kawo shaidu, shi kuma da aka yi kara ya kasa kawo abin da ke nuna ba haka bane ba, mai zai iya kare kansa? Rantsuwa. To a lokacin nan idan ya rantse da Allah ya zama tilas a karba, ba yadda alkali zai ce ba haka bane ba. In dai ya rantse da Allah to sai ya kyale shi. Kun ga babban dalili akan wannan? Miji da mata lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi li'ani, mata na da miji, na da mijinta, ta zo da juna biyu, mijin ya kore ya ce ba nashi bane ba, ita kuma ta ce tabbas ba ta yi zina ba, shi ya ce ba nashi bane, ita kuma ta ce ba zina ta yi ba. In ta ce ba zina ta yi ba, tana nufin nawaye? Nasha ne. Ba wanda ya kawo shaidu, shi bai kawo shaidu guda hudu ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shimfiɗa masa ka'idojin li'ani, shine zai rantsuwa ɗaiɗai har guda hudu, cikon ta biyar ya ce la'antar Allah ta hau kansa in ƙarya ki. Da yayi wannan ya riga ya kammala, yanzu ya tabbata cewa wannan dan ba nashi bane, babu yanda za a yi shari'a ta bashi. Ita kuma sai aka kirawo ta, kina da abin da zaki ce? Ta ce sam, wannan ɗa ba zai ce ba, na sani. To ita ma babu shaida, me ya kamata ta yi? Ita kuma ta rantse da Allah ɗaiɗai har guda hudu, cikon na biyar ta ce fushin Allah ya hau kanta idan har ƙarya take. Shikenan manzon Allah ya raba su, inda za su rage su biyu a duniya babu aure a tsakaninsu har duniya ta tashi. Shi kuma yana tuhumar ta cewa ai ta yi zina ne da wani, ya faɗi sunan wani makiyayi. Sai manzon Allah ce ku je ku duba dan, idan ya zo da suffa kaza da suffa kaza da suffa kaza da suffa kaza a faɗa mun. Aka bayyana aka ji ga wannan yaro da ta haifa daga baya ya yi kama daidai da suffofin da manzon Allah ya faɗa, wanda ya yi kama da wannan makiyayin. Sai manzo Allah ce ba dan ta kare kanta ba ta hanyar rantsuwa guda hudu, la kana lima hashanun akhar, da wani shani ya gudana tsakanina da ita. Amma babu yadda manzo Allah iya tunda ta rantsuwa, sai dai karɓar rantsuwar ta. To a babin da ya shafi shari'a, idan mutum ya riga ya rantsa da Allah, babu yadda za a yi sai dai a karɓa. Sai dai in wanda ya yi da'awar laifi kan wannan yana da shaidu, to kaga shaidu sun fi ƙarfin wancan kenan, ba wata rantsuwa kenan da za a yi. Amma matukar wanda ya da'awar wani ya danne mun haƙƙi da ba ya da shaidu, shi kuma ya rantsuwa bai danne ba, dole a karɓa. Wannan ababin shari'a kenan. Amma abin da ya shafi ba da labari kan wani abu wanda ido na iya gani ko kunne na iya jin sautinsa, mutum ya yi rantsuwa, to kaga dole sai an bincika an ga abin da haka yake. Zai iya zuwa ya zo ya rantsa ya ce wallahi tallahi kunnuwa na guda uku, ai ga mu da idan mu, sai mu ce za mu yadda da rantsuwarsa kunnensa uku, ko za mu kalle shi mu gani? Ina fata an fahimta. Ko mutum ya rantsa da Allah ya ce wallahi tallahi jiya an yi ruwa, mu ko duk muna garin Najeriya ba wanda ya je ko ina mun san ba a yi ruwa ba, ya rantsa da Allah ya ce jiya an yi ruwa, ai babu yanda za mu ce a sai a karɓi rantsuwarsa kawai jiya an yi ruwa, ba zai yiwu ba, ba za a karɓi rantsuwarsa ba, ya tabbata ƙarya yake. Domin halafa ala amrin hissi, ya rantse kan wani abu hissi wanda kowa na iya jinsa cewa an yi ko ba a yi ba. Ko ya rantse ji an yi kusufil qamar, ko ya rantse ji an yi kusufil shams, haka duk wannan zamu iya tabo wannan. Ko ya rantse cewa jiya yo ba muna 18 ga wata ba, yace jiya asabar 17 ga wata an yi juyin mulki, bayan ku duka shi muna cikin gwamnatin da muka san ita ce har zuwa can jama'a, kaga duk wannan ba za a yarda da shi ba. Ashe ba koyaushe bane in yi rantsi da Allah za a karba, ana nufin a babin shari'a, a babin wani al'amari na bada labari wanda ba hissi ba ga kowa da kowa na iya ji, in mutum ya rantsi sai a karba, amma dukkan al'amarin da yake his na iya tabbatar da shi, banda shi mutane na iya tarayya da shi wajen sanin abin ya faru ko bai faru ba, idan ya rantsi da Allah in abin yadda yake ne shikenan a karba, amma mun ga kishirin da yake kawai sai a kare shi. To shine dai malamai suke cewa shi wanda zai rantsi da Allah wato kana iya kasa rantsuwarsa din nan kashi uku, amma dai ya kasance mutum ne wanda yake mafi rinjayen an riga an san adali ne, kaga dole a karɓi rantsuwarsa. Na biyu, mutumin da ba adali ba amma mafi rinjayen zato gaskiya ya faɗa, shi ma za a yarda. Na uku, mutumin da istawa fihi tarafani, an gane ku, bangarori guda biyu an samu daidai wa daida, bangaren yarda ko rashin yarda, nan gurin ma ya zama dole a karɓa. Amma na huɗu da na biyar shine mutumin da ya tabbata makarici ne, dama an san makarici ne, wannan ba za a yarda ba. Ko mutumin da rinjayen zato ya tabbatar makarici ne, ko da ba a da 100% amma 70% makarici ne, to ba za a yarda ba, don wannan cikon 30 din ba za ta samu gaskata shi ba. Ala kulli halin, takaitaccen al'amari a wannan babi shine babu yanda za a yi mutum ya rantsa sirrin sunan Allah. Man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut, wanda ko aka rantsewa da Allah to sai ya yarda bisa ga tafsili ko rarrabewar maganar da muka riga muka gabatar a baya. Malai ce fihi masail, a cikin wannan babi akwai mas'aloli. Al'ula, mas'ala ta farko da za mu fahimta, annahyu anil halifi bil aba'i, hani dangane da yin rantsuwa da iyaye. Yin rantsuwa da iyaye shari'a ta hana, hani ne da yake hukuntar da haramci kuwa. Athaniyatu, mas'ala ta biyu, al'amru lil mahlufi lahu billahi an yarda, umarni daga manzon Allah cewa duk wanda aka rantsewa da Allah to ya yarda da wannan rantsuwa din. Athalitha, mas'ala ta uku, wa'idu man lam yarda, narko da aka yi ga mutumin da aka rantsewa da Allah ya ki yarda, da aka ce ba shi ba Allah, Allah ba ya tare da shi. Wannan alal aqalli mas'aloli kenan da za a iya fahimta wato ainihin karkashin wannan babi. Babi na gaba, babu kauli ma sha Allahu wa shi'ita, babu kauli ma sha Allahu wa shi'ita. Wannan babi yana magana kan fadin mai magana ma sha Allahu wa shi'ita, abinda Allah ya so kuma kai ma ka so, abinda Allah ya so ka so. Makamancin wannan magana ta wuce a cikin darasin baya idan ba ku manta ba, haka ne ko? To amma an ware mata babi don a ƙara fito da mas'alar fili. An Qutaylata bintu Safiyyil Ansariyya anna yahudan anna yahudiyyan atan nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faqala innakum tushrikuna taquluna ma sha'a Allahu wa shi'ta wa taquluna wal ka'aba فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وانا حديثي أنكر بوشي دقى قتيلة بالتسجير كنن اتسي قتيلة بنت صفي الأنصارية تنا سكين صحابي ماتا تتي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانا بيهودي ya zo wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Fa kala, sai yace innakum tushrikuna, ku musulmai kuna yin shirka, kuna yin shirka. Taquluna, kuna cewa ma sha Allahu wa shi'ta, abinda Allah ya so ka so, wannan shirka ne. Da ku ce abinda Allah ya so mana kadai, amma meye abinda Allah ya so kuma ka so, wannan wanda ka ce masa ya so ka sa shi kishiya tare da Allah kenan. Lian al matuf fi hukm al matuf alai, wataquluna, kukan ce kuma wajen rantsuwa wal ka'aba, ina rantsuwa da ka'aba, wanda wannan shi ma shirka ne. Da wannan bai yahude yayin da awar haka ga manzo Allah, manzo Allah bai kare ta shi ba. Fa amarahum annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, daga nan sai annabi ya umarci sahabbai, idza aradu an yahlifu, idan sun so yin rantsuwa, an yaqulu, su rinka cewa wa rabbil ka'aba, a maimakon wal ka'aba. Dai idan sun ce wal ka'aba, an rantsa da ka'aba kenan, wanda ka'aba makhluk ne, wanda ba a rantsuwa da dukkan wani makhluk. Amma idan sun ce wa rabbil ka'aba, wato ina rantsuwa da ubangijin ka'aba, mutum ya rantsa da Allah kenan. Sai annabi ya umarce su rinka cewa wa rabbil ka'aba, wa an yaqulu, kuma ya umarce su rinka cewa ma sha Allahu thumma shi'ta, abinda Allah ya so sannan kuma kai ma ka so. Wato mun faɗi bambanci tsakanin ma sha Allahu wa shi'ta da ma sha Allahu thumma shi'ta. Su a larabce idan an ce ma sha Allahu wa shi'ta, ana nuna tarayyar Allah da wannan wajen ƙaunatuwar yiwuwar abin. Amma idan an ce ma sha Allahu thumma shi'ta, ana nuna ƙaunatuwar Allah da abin shi yasa ya faru. Amma shi wannan nabiyun sababi ne Allah ya sa shi. Wa sabab kad ya takhallaf wa kad la ya takhallaf, lakin al musabbib la ya takhallaf abadan. Mun riga mun faɗi wannan tun darasin baya. Duk wanda ya fahimci darasin da ya wuce wajen magana akan as-sabab da al-musabbib da al-musabbab, to zai fahimci wannan ba sai an sake wani ta dogon bayani ba. An fahimta ko? Rawahu an-Nasa'i, wannan hadisi al-Imam an-Nasa'i ya rawaito, wa sahahahu, kuma ya ce hadisi ne sahihi. Tabbas hadisi ne sahihi, ko Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi cikin silsilatul ahadithu sahiha. Wa lahu aidan an ibn Abbas, Imam an-Nasa'i yana da wani hadisin daga Abdullah dan Abbas. أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ونمت ياتي دمان زن الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت أبن دا الله يسو كما كسو. فقال سيمن زن الله تي أجعلتني لله ندا شن ذاك سن يعني إذن توكيش ياغا الله يا ذاك سن إذن توكيش ياغا الله من زن الله نمسا إنكاري كنا بل ما شاء الله وحده يسي بري أبن دا الله كوي يسو da abinda Allah ya so shi ne zai faru, kowa ne ya so ko bai so ba. In Allah ya kaddara za ka samu kaza za ka samu, kowa ne ya ki ko ya so. Dan tsarkari shi wannan nan ko da shi ne zai baka wannan abin, sai in Allah ya so ya baka. Idan Allah ya nufin za ka samu wannan abin, to wane kuma ya ki, to sai Ubangiji ya canja wane daga zamantowa sababi ya sa wani ya zanto sababi ka samu abin ta hanyar wani. Yaso nawa dalibi zai je shiga jami'a, yana bukatan ga wani ya dogara ga wani malami zai taimaka masa, yayi banza da shi ke taimaka masa, yabi ta kan wani fa ya samu. Ai da ma ya riki malamin ne wannan a matsayin sababi, to wannan sababin kuwa kila ya maka amfani, kila yake yin amfani. Shi sababi ba shine mai amfani ba, shi al-musabbib shine mai amfani, amma sababi shi kadai babu yanda za a yi tasiri illa bi mashi'atul musabbib alladhi huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Gane ku? Wani hadisi ne Hassan a banda al-Imam an-Nasa'i, Imam Ahmad ya rawaito shi, haka al-Imam al-Bukhari a cikin littafin al-Adab al-Mufrad. Wa ibn Majah an at-Tufail, haka Ibn Majah ya rawaito wani hadisin daga at-Tufail. Wane ne Tufail? Yace akhi Aisha li ummiha, dan uwan Aisha ne, matar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato mahaifiyar su dai kenan da Aisha. Qala, shi Tufail yace ra'aitu ka anni ataitu ala nafarin min al-yahud, na ganni kamar nazo na samu wata tawaga ta yahudu, nafar kungiyar mutane da adadin su yake 3 har zuwa 9, shine alarta ake cewa nafar. Abinda bai kai 3 ba a ce masa nafar, wanda ya wuce haka kuma ba za a ce masa nafar ba. Alarta 3 zuwa 9 shine nafar, ko dai 3 kadai ko 4 ko 5 har zuwa 9 ana kiran su mai nafar alarta. Yace ra'aitu ka anni ataitu ala nafarin min al-yahud, na ganni kamar gani na zo wajen wata tawaga ko wani adadi na mutane cikin yahudawa, wato a cikin mafarki kenan. Qultu, sai na ce innakum la antumul qawm laula annakum taquluna Uzair ibn Allah. Yace da yahudu, lalle ku kan Allah san barka da ku, lalle ku ne mutane na gari, ba dan kuna cewa Uzair dan Allah bane ba. Abin da ya rushe al'amarin ku, kun ce Uzair dan Allah ne, ba dan wannan ba, da ku mutane ne na gari. Kalu, sai yahudawa suka ce, wa antum la antumul qawm laula annakum taquluna ma sha Allahu wa sha Muhammad. Kuma musulmai, ai mutane na gari, ba dan kuna cewa ba abinda Allah ya so ko Muhammad ya so, da kun ce abinda Allah ya so kadai kuka yi shiru da shikenan, kun riga kun tsira kenan. Yace summa marantu bi nafarin minan nasara, sannan na sake shudewa wurin wani taron jama'a na nasara, yan mission kenan krista. Fa qultu, sai nace da su, innakum la antumul qawm laula annakum taquluna almasih ibn allah, lalle ku ne mutane na gari, ba dan kuna cewa annabi isa almasih dan allah bane ba. Kalu, sai suka ce, wa antum la antumul qawm laula annakum taquluna ma sha allah wa sha muhammad. So ma suka mai murna da mutane, suka ce kuma musulmai, ai ku ne mutane na gari, ba dan kuna cewa ba abinda Allah ya so ko Muhammad ya so. yace falamma asbahatu, da a cikin mafarki fa ga wannan abun, falamma asbahatu, yayin da na wayi gari, akhbartu biha man akhbar, sai na bayar da labari ga wanda na bayar da labari, wato yana kai wa mutane labari, biha game da wannan ru'ya din, abdamir yaudu ila ru'ya almanamiya allati ra'aha, qultu aha, yace thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bayan na ya tabbata labari ga mutane daga karshe sai na zo wurin manzon Allah tsira da mutunta tabbata gare shi, fa akhbartuhu, sai na labarta masa abin da na gane cikin mafarki na, kala, sai manzon Allah ce hal akhbarta biha ahadan, shin ka baiwa wani labari game da wannan mafarkin naka, qultu na'am, sai na ce eh, kala, sai manzon Allah yace fahamid, kala, sai manzon Allah ce fahamidallahi wa asna alayhi, wato mai ruwayan hadisi kala yace fahamidallaha, sai manzon Allah ya gode ma Allah, wa asna alaihi, ya yabe shi, thumma kala, wato ya fadi innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu zuwa karshe, sannan yace amma ba'du fa inna tufailan ra'a ru'ya, yace bayan haka ya jama'a tufailu dai ya ga wani mafarki, akhbara biha man akhbara minkum, ya bayar da labari ga wanda ya bayar da labari cikin ku, wa annakum qultum kalimatan, ku kuwa kuna faɗin wata kalma fatun dacen, yamna'u ni kaza wa kaza an anhakum anha, kaza da kaza ke hana ni in hana ku faɗin wannan kalmar, kalman nan da kuke cewa masha Allahu wa shi'ita ko masha Allahu wa sha'a Muhammad, haƙiƙa akwai abubuwa da suka hana ni in tsawatar muku akai, amma gashi yau Tufail ya ga mafarki da an abata shi da ita wannan kalma da yake faɗa, da haka sai manzon Allah ce فَلَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٍ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ, yace kada ku sake faɗa daga yau, kada ku sake cewa ma sha Allahu wa sha'a Muhammad, sai dai ku ce ma sha Allahu wahdahu, wannan hadisi ne sahihi, an gane ku, yana da shawahid masu yawan gaske, Sheikh Nasiruddin Albani ya yi masa takhriji mai kyau cikin silsilatul ahadis sahiha karkashin hadisi na 138, wato kenan wannan na nuna mana faɗin ma sha Allahu wa sha'a fulan, wannan fulan din wace kace abinda Allah ya so wane so, ko wane ne wannan wane din, ana hukunta shi a matsayin me, shirka, amma shirka babba ko karama, shirka karama, karamar shirka ce, faɗin cewa abinda Allah ya so ka so karamar shirka ce, karamar shirka ko bayanin ta ya riga ya gabata cewa girman laifin ta ya wuce na me, ya wuce na kaba'ira, ya wuce na kaba'ira, mun karanta wannan abin da ya wuce baya darasin da ya wuce, to don saboda haka kenan ya kamata ko in ce ya wajiba musulmi ya tsarkake bakinsa wajen abin da ya shafi rantsuwa, ya zama wajibi ko musulmi ya tsarkake harshensa, ya yi taka tsantsankin abin da zai furta, shi Ubangiji ta'ala shi ne yake da dukkan siffofi na kamala, wanda duk ba shi ba mabukaci ne zuwa gare shi, shi yasa ana jingina masa duk abin da yake nasa ne shi kadai, ba a hada masa da wani ko ta fuskar lafazi, ko da a zuci baka kudirce ina nufin wannan nan da nace wa abinda Allah ya so wane ya so, ina nufin daidai wa daida sun yi tarayya da Allah ne wajen samar da haka, ko da baka yi nufin haka a zuci ba, ai dama wanda ya nufaci haka a zuci yayi babban shirka, ya fita daga musulunci, amma kadara baka nufaci haka a zuci ba, amma lafazin da ka furta na baki yana nuna wannan ma'anar, to wannan lafazin yin amfani da shi ya zama karamar shirka, duk da baka kudirce ba me ma'anarsa a zuci, duk da baka kudurce ma'anar da yake nuna ba zuci, amma yin amfani da lafazin karamar shirka ne, yau tabar shirkin askar, an fahimta ko, to karkashin wannan hadisi akwai wani iskali da malamai suke cewa, suka ce manzon Allah ya san waɗannan mutane cikin sahabbai suna faɗa masa wannan maganar ma sha Allahu wa sha'a Muhammad ko ma sha Allahu wa shi'a, amma tare da haka manzon Allah bai musu magana ba har sai da bai Yahudi ya zo ya aibata mutane, ko da yake hadisin Tufail ya nuna wannan cikin mafarki ne, amma a hadisin Kutaila da muka fara karantawa, ai wani bai Yahudi ne zo wajen manzon Allah ya aibata wa manzon Allah da kansa, yace innakum tushrikuna taquluna ma sha Allahu wa shi'a, kuma karshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda da wannan abin da bai Yahudan nan ya faɗa, ya tsawatar da sahabbai, iskalin rikicin da hadisin ke kawowa, me yasa manzon Allah bai faɗakar da mutane ba har sai da wancan bai Yahudi ya zo faɗa, ina fatan kun fahimta, to malamai suna bada ansoshi da dama dangane da wannan, ansa ta farko suka ce abinda yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fadakar da mutane ba, ya shagaltu ne wajen hana mutane babbar shirka, wanda sai da ita ne mutum zai fita daga kafirci ya shiga me musulunci, to sai an rushe ta ne kai mutum zai fita daga kafirci shiga musulunci, to wannan ita yake galtu da ita. Da haka kananan shirka lokaci guda ya hana babba, ya hana karama, bai hana su ba. Yayin da suka riga suka natsuwa kan tauhidi, to kuma ya dace a wannan lokacin wannan bai Yahuda ya zafa haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana. Wadansu suka ce a'a, Ubangiji subhanahu wataala ya kaddara wannan magana ta fito daga bakin wannan bai Yahudi. Kaga a daidai lokacin da yake ganin wannan abin shirka ne, to ai shi bai Yahudan da kansa yana yin abin da ya san ya fi wannan girma. In ya yarda wannan shirka ne, abin da yake ya zama min babu aula ya fi zama shirka. Da a wasa cewa Annabi Uzair dan Allah ne ya fi ma cancantar zama shirka, kenan wannan sai zanto kamar hujja ce yake ƙara tabbatarwa kansa na an riga an yanke masa hanzari. An fahimta ko? Daidai da faɗin Allah ta'ala, a tamurun nan nasa bilbiri wa tansuna an fusa kuma antum tatluna alkitab afala taqilun. Da shi yanzu yana aibata wa musulmi da karamar shirka, shi kuwa halin yana yin mai babba, sai zanto wannan kamar ƙara tabbatarwa kansa hujja ne, gobe ranar tashin kiyama bai da uzuri. Fihi masail, a cikin wannan babi akwai mas'aloli daban-daban. Al'ula, mas'ala ta farko, ma'rifatul yahudi bi shirkil asghar. Yahudawa kansu ilimin siyasa hatta karamar shirka ma sun sani. Kaga wannan yana da gangan suke mai babban shirka din. Shi yasa azabar su take da tsanani a gobe kiyama, saboda sun bijire ma Allah ba wai dan jahilci ba, a'a suna cikin sani suka bijire ma Allah. Allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Sun san gaskiya amma suka bijire mata, sun san gaskiya suka boye ta da gaskiya, da gangan suka boye ta, to da haka azabun su take da tsanani. Shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ke cewa dukkan wanda ya san gaskiya cikin malaman wannan al'umma ta musulunci kuma ya kiyin aiki da ita da gangan, to yana da karamanceceniya da Yahudawa. Kamar yadda dukkan wanda ya tsaya yake bautawa Allah bisa ga al'ada da jahilci, yake zuwa ya nemi ilimin Qur'ani ko hadisi, yake zuwa makaranta ya ji me Allah yake so, ya aikata me baya so ya bari, yake bauta Allah bisa ga al'ada, to shi kuma yana da karamanceceniya da Kirista. Yana da karamanceceniya da Kirista, dan su ne suke bautawa Allah kan jahilci. Shi yasa duk wanda yake bid'a galibi mutum biyu ne, imma malamin da ya san bid'a ne yana yi dan san zuciya da neman matsayi, imma jahilin da tsammaninsa da gaske ne abin da ake faɗa. Shi ba da ilimin da zai bambance tsakanin sunna da bid'a, tsakanin shirka da tauhidi, kawai gina akan al'ada, wajidna aba ana kazalika yaf'alun, da haka zai rayu a kai yayi tai. To ita tafi ma shan giya da zina laifi, ita bid'a, saboda mai shan giya da zina ya san laifi ne, ba zai je masallaci yayi ba. Saninsa cewa laifi ne zai jagorance shi wata rana ya tuba, amma mai bid'a sai ya je masallaci zai, har Ka'aba sai ya je Ka'aba ya yi bid'arsa, tsammaninsa ma daidai ya yi a wannan lokaci. Sai je daga nan ya naki gari har zuwa Madina ya je masallacin manzon Allah ya bid'a, ya je filin Arfa ya bid'a, ya je Mina ya bid'a, Allah ya tsare. Asaniya, mas'ala ta biyu, fahamul insani idza kana lahu hawan. Wato mutum mai fahimta, ko wato zaka samu mutum na da fahimtar addini ko da akwai wani bangare na san zuciya ta tare da shi. Ma'ana ga Yahudawa suna da fahimtar addini, amma mai hana su ba addinin san zuciya, dan ga sun yadda dan kankanin abu ma wanda shi yafi koyewa hatta auren daidaiku musulmi, amma bai Yahudi ya san laifi ne, to yana da abin da yafi wannan girma kenan. Athalisa, mas'ala ta uku, qauluhu sallallahu alaihi wasallam aj'altani lillahi niddan. Yadda manzon Allah ya ce wa wannan mutumin da ya ce masha Allah wa shita, kaga dai karamin shirka ce, amma da manzon Allah ta haitsawa ta masa sai ya ce mai aj'altani lillahi niddan, yanzu ka sanya ni in zan kishiya ga Allah. Ai da zaka tambaye wannan mutumin da ya ce abinda Allah ya so ka so, yana nufin Allah ya so a matsayinsa na mai kaddarawa, kai kuma ka so a matsayinka na wanda Allah ya san sababbin faruwar abin. Kaga bai daidaita tsakanin asbab wal musabbib ba, alal aqalli wato akwai tauhidi a cikin zuciyarsa, amma lafazin da ya amfani da shi yana kunshe da karamar shirka. Tare da haka manzon Allah sai da ya masa tsawa ya ce mai aj'altani lillahi niddan, shin yanzu ka sanya ni in zama kishiya ga Allah, ko da karamar shirka manzon Allah bai tsaya ba ya kyale haka. Fa kaifa biman qala ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka wal baitaini ba'dahu. To ina ga mutumin da yake kiran manzon Allah yace ya akramal khalqi, ya mafi darajan halitta gaba daya, wanda ba wanda yake da matsayinsa cikin mutane ko aljanu, ma liman aluzu bihi siwaka, ba ni da wanda zan fake wurinsa sai kai. Ka duba fa yadda manzon Allah ya dona ce masha Allahu wa shi'ita, kaga ya yarda da Allah wancan mutumin fa. Amma tare da haka manzon Allah ya masa me inkari, yace a ja'altani lillahi diddan, to ga wani gaba ɗaya ma bai kawo Allah ba din, manzon Allah kawai ce mali man aluzu bihi siwaka, ba ni da wanda zan fake da shi sai kai. Domin fi'ilin lazailuz daga Allah ya zai, wanda Allah ya, wanda duk wata bukata ta alkhairi wurinsa kake nema, kamar yadda al'iyas, wanda duk wani abu da kake jin tsoro kuma a wurinsa kake fakewa, kamar yadda mutanabbi ke cewa ya man aluzu bihi fi ma u'ammiluhu wa man a'uzu bihi mimman uhadhiruhu la yajburu an-nas kasran an tajawiruhu wa la yajiduna azman an tahazzuwa bihi. Yace ya wanda nake neman nake fakewa da shi cikin duk abin da nake kauna, ya wanda nake neman tsare wurinsa dangane da duk abin da nake jin tsoro, babu yanda za a yi mutane su iya kariya kashin da ka tsayar da shi kace ba zai kare ba, babu yanda za a yi su iya dora kashin da ka kare shi ko ka targada shi. Waye yake da wannan sufar da duniya? Allah ta'ala shi kadai. In yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwa al-ghafurur rahim. Idan Allah ya nufeka da alkhairi ba wanda sai hana, idan Allah madaukakin sarki ya nufeka da cuta ba wanda sai hana cutar zuwa gare ka. Ka'idar kenan wannan tauhidin shi manzon Allah ke jaddadawa a cikin sallah da wajen sallah, yana cikin azkar da annabi ke yi cikin sallah da azkar bayan yayi sallah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u zal jadd minkal jadd. La mani'a lima a'taita, abinda dukka bar ba wanda sai kwaci, wa la mu'ti lima mana't, abinda dukka hana kum, wato la mani'a lima a'taita, abinda dukka bar ba wanda sai hana, wa la mu'ti lima mana't, duk abinda ka hana ko ba wanda sai bayar da shi. Mana ko manzon Allah ba zai baka abinda Allah ya hana ba, ba zai kwace abinda Allah kuma ya bayar ba, ko mala'ika Jibril ba zai baka abinda Allah ya hana ba, ba kuma zai kwace abinda Allah ya bayar ba. To waɗannan, wancan shine sayyidul mala'ika, wannan shine khatamun nabiyina wa imamul mursalina, wanda yake ba wanda ya kamar sa sallallahu alaihi wa sallam. To su kansu bayi suke a wurin Allah ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wa sallam bawa ne, mala'ika Jibril bawa ne, bawa ko babu yanda za a yi daidai da ubangijinsa ta kowace irin siffa. Duk inda Ubangiji yake yana da sufofi na khususiyat wanda ya sha bamban da sufofin bawan sa ke, to kenan yayin da kace masha Allah wace ta, kamar ka daidaita shi kenan. An fahimta ko? Kamar ka daidaita shi kenan. Shi yasa yana daga cikin kalmomi guda biyar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki ya annabi ya umarci annabi Yahya dan gidan Zakariya, yace ka je ka tara al'ummar ka kira su. Sai dan yijin kiri bai faɗa ba, sai annabi Isa ya same shi yace ko ka kira su akai ko ni in je in kira su akai in kana jin tsoron su. Sannan sai je tara mutane, yace da su Allah ya umarci da kalmomi guda biyar. Kalma ta farko, kar ku yadda ku bautawa kowa sai shi a bangasa. Kun san me wannan kalma take nufi? Idan kuka yi shirka da Allah, ma'anarsa kamar mutum ne yake da gida, yake da iyali da ya'ya da komai, ga kuma bawansa, sai wannan bawan yayi da awar wannan gidan rabi na wannan rabi na ubangidana ne, dan Allah ubangidansa zai masa hukuma ko zakiya lissi. Kamar haka ne wannan fa a cikin hukuncin ku mutane maki ne. Yanzu direban ka kawai sai ya da'awar cewa gidanka komai da naka, motar motocinka rabi naka ne rabi nashi, matanka rabi naka ne rabi nashi, ya'ya rabi naka ne rabi nashi. Yo daga nan ko ya sake tuka ka? An magana ta kare, baka san kishiya fa kenan kai kanka. To kuma sai ka sa Allah kishiya sai so. Ai kaga a hankalce wannan bawan in yana da karfi, kato ne mai karfi, yirtsa ka a wani wuri, zai iya tarayya da kai cikin duka abubuwan nan. Ba haka bane ba? Amma tare da haka kana inkarin wannan ashaddul inkar. To wane ne zai iya zuwa yawa Allah fin karfi wajen yi tarayya da Allah cikin mallakar Allah? To kaga min ba aula kenan ka fahimci wannan kenan da kyau. To to amma ka duk kaga wannan yanzu idan kai inkarin wannan cikin garin zace baka san annabi alburda ayisa annabi ne ya akramul khalqi maliman aluzu bihi siwaka inda hudusul hadith al-amam har zuwa karshe zuwa baitin da yake fada shine fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam imma abinda alburda ya fada manzon Allah kenan yace wa inna min judika dunya wa darrataha yana daga cikin wani bangare na baiwarka kyautarka duniya da kishiyarta ina kenan lahira duniya da lahira wani bangare ne na baiwarka wa min ulumika yana daga cikin wani bangare na iliminka domin min tabaidiyatina ilmul lawhi wal qalam ilmin lauhul mahfuz gaba ɗaya ka san abin da ke ciki ilmin da alƙalamin kudura rubuta gaba ɗaya ka sani idan Allah akwai buluwi da ya wuce wannan ba shirka da ta wuce wannan a duniya wallahi tallahi shirka ce kalla kar ka ɗauka cewa idan ka yi wannan kai manzan Allah zai soka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da zai rayu da masu wannan baitin wallahi zai ɗauki takobi ya yake su yo wani ya zo ya ce masha Allah wace ita ya ce masa ajaltani lillahi niddan ina ga wanda zai ce maliman aluzu bihi siwaka wancan ya faɗa Allah ya hada da manzo Allah ya inkari ina ga wanda zai ambaci manzo Allah din kade ma bai kawo sunan Allah din ba Allah ya tsare mu arrabi'atu mas'alatu hudu anna hadha laysa min ash-shirki al-akbar fadin ma sha Allah wa sha Muhammad ko ma sha Allah wa shita baya cikin babban shirka li qawlihi yamna'uni kaza wa kaza tunda manzo Allah ya ce abu kaza da abu kaza ya hana in tsawatar da ku game da wannan ai da babban shirka ce ba abin da zai hana ya tsawatar amma tunda karama ce sai kyale yayi ta kokarin hana babbar da tauhidi yana nan sannan kuma daga baya abin nan al-khamisatu mas'ala ta biyar annar ru'ya as-salihah min akasabil wahyi kyakkyawan mafarki ko mafarki na gari wani bangare ne na wahyi manzo Allah ya tabbatar da wannan cikin hadisi cewa mafarki wanda yake salihin mafarki wanda yake nagari wani bangare ne daga cikin bangaren annabta 40 da kaza ya ambaci adadin sa wannan hadisi ne ingantacce to amma abinda ake nufi da wannan lokacin rayuwar manzon Allah din dan gashi Abdullah ibn Zaid yayi mafarkin lafazan da zai kiran sallah da su yazo faɗa manzon Allah kuma ya umarni aka rinka yi kiran sallah da wadannan lafazan ashe kaga anan gurin maganar manzon Allah ta tabbata cewa ashe shi mafarki nagari bangare ne daga cikin bangarori kaza na me na annabta to yanzu shi mafarki nagari ka iya yi na iya yi kowa ma ya iya yi amma ƙarshe waye zai iya tabbatar da ya zama nagari abin da kai mafarkin da shi ya zama ibada ayi waye zai wannan manzon Allah shine zai tabbatar to yanzu ko bayan sai ka rike mafarkin ka nagari in rike mafarki na nagari kowa rike mafarkin sa nagari amma ba inda ka kawo mafarki yanzu ka ce kai na yi mafarki nagari an ce bayan salloli guda biyar a yi ne mu ƙara ɗaya su zama shida to shine wanda Imam Zulkarnain yake cewa ko manzon Allah ka gani a cikin mafarki yace da kai salloli daga yau sun zama guda biyar ko yace daga yau an rage adadin sun zama shida ko yace daga yau an dawo da su hudu yace kaddara manzon Allah ka gani a cikin mafarki ka kawo wannan yace ba za mu karbi wannan ba yace domin abin da ka gani din nan kai ɗaya ne ko da hadisi ne riwaya ce ta mutum ɗaya cewa salloli guda biyar ne kuma hadisi ne mutawatir to da hadisi mutawatiri da hadisi na ahad wanda za yace kaddara manzon Allah ka gani yace babu yanda za a yi wannan hadisin naka ya zo goge mai mutawatiri ba zai yiwu ba domin ga abin da ya tabbatar a lokacin rayuwarsa har ya bar duniya kai ya zaka zo da kishiyarsa ko da manzon Allah ka gani balantana kawai kai mafarki cewa wani yayi kaza ya shiga aljanna ka ce ya jama'a ku je ku tayi da aka maganar cewa mafarki nagari juz'i ne daga cikin juz'i kaza na annabta wannan ba wanda zai tabbatar da shi ya zama nagarin abinda ke cikin zama ibada sai manzon Allah Allah kuwa madaukakin sarki ya dauke rayuwar manzon Allah ne bayan addini ya riga ya gama cika ba a bukatar wani kari duk waɗanda za su yi mafarkin su gano wani abu na alkhairi annabi ya tabbatar da shi sun riga sun yi sun gama tun annabin na dare annabi bai bar duniya ba sai da Allah ta ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina a yau idan wani ya kawo wani abu ya ce nagari ne kamar waccan kalmar akmaltu din ya ce a an yi mantuwa ga wani abin ya rage bayan Allah ya ce ya cika sai ka kawo wani abu to wannan abin in dai ka sa masa suna mai kyau kana nufin an yi mantuwa cikin abin nagari ga wani abu kuma ya rage kai ka gano shi yanzu manzon Allah har yayyayin sa shekaru kaza ya gaba bai gano shi ba sai kai ka gano shi kuma Allah ya saukar da Qur'ani shekaru 23 Qur'ani na sauka, duk da haka bai fada wa mutane ba, sai kai yanzu ka gano shi. Kaga duk kwakwalwa mai kyau ba za ta yi wannan tunanin ba kuwa. As-sadisatu mas'ala ta shida, annaha qad takunu sababan li shar'i ba'd al-ahkam, mafarki in ya zama nagari zai iya zantowa sababi na shar'antuwar wani bangare na hukunci. An gane ko? Zai iya zantowa sababi na shar'antuwar wani bangare na hukunci. A takaice shi dai mafarki nagari ko dai ya zanto ya kunshi wata ibada ko wani hukunci daga cikin hukunce-hukuncen shari'a, to wannan ba a aiki da shi sai in a lokacin manzon Allah ya tabbatar da shi. Amma idan mafarki nagari ya kunshi wata bushara ka ganka cikin wani hali nagari, to dawa manzon Allah ya ce idan mummuni ya yi mafarki nagari, a wannan bushara ce Allah ke masa, ko shi ya gani ko wani ya ganka cikin wani hali abin so abin kauna ka gani cikin mafarki ko wani ya ganin maka, to wannan bushara ce Allah ke wa mummunai. Auna akwai hadisi tabbatacce akan wannan, kuma akwai aya da ta ishara zuwa ga wannan. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yataqul lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bushra fil hayati dunya yana daga cikin fasaran da malamai suka yi shine ar-ru'ya as-salihah, yara al-mu'minu aw turalah, mu'mini zai gani ko a gana masa. To wannan kaga ba shari'a ce sabuwa kazo da ita ba, an ganka cikin wani hali na gari, hali na alasan barka, kayan mafarkin ka shiga aljanna, wani ya maka mafarkin ka shiga aljanna, to a matsayin ka na mu'mini wannan bushara ce Allah ke maka. Ayyukan alkhairin da kake sai ka rubanya su, kar ka ce to ai mun riga mun gama da mafarki, sai ka rubanya ayyuka na alkhairi din. Ai ga waɗansu bushara ba aka yi musu da wahayi ba mafarki ba, amma sai suka kara rubanyawa. Ga manzon Allah ma da kansa ba wanda zai fara shiga aljanna sai shi an gafarta masa komai da komai, amma sai ya kara mai rubanya ayyukan alkhairi din. Har Aisha take cewa an gafarta ma komai amma kana dora kanka wahala, kana kiyamul lail har kafarka ta tsage ta fashe, sai ce to ba zan yi godiya ga Allah ba. Kaga kenan bawa nagari kara ayyukan alkhairi kin ba zai ragwace ba. Wannan ka duk wanda ya yi farkin gashi aljanna, ya yi farkin malaika Jibril ya yi masa kaza, wai ya yi farkin kaza, ya yi farkin kaza, wannan bishara ce tabbas, hadisi ya tabbata kan wannan. To abinda nake so in kai gare shi, kaga wannan ba wata sabon shari'a ka kawo mana ba. Yanzu duk wanda ya yi farki kawo sabon shari'a sai mu ce kash, ina ma wannan farkin da kai tun manzon Allah na da rai, sai a je manzon Allah ya tabbatar da shi, in ma wurdi ne sai mu zo mu yi, in zikiri ne ma mu yi, amma yayi latti ya zo a makare mafarkin ka. Dole ka kyale mu da abinda manzon Allah ya zabar mana, ya bar duniya akai ana ta yi, dole shi zamu yi, amma dai naka kan sai daga kunin da ne kayan ka. Babu man sabbad dahr faqad azallaha, wannan babi yana magana kan cewa man sabbad dahr faqad azallaha, dukkan mutumin da ya zagi zamani to hakika ya cutar da Allah subhanahu wataala. Dukkan mutumin da ya aibata zamani to ya cutar da Allah. Su a idan mun zo lafazin sabbu mukan ce zagi a Hausa, to amma menene hakikanin zagi a Larabci ko a harshen shari'a? Idan an ce zagi kuwa shine tauye abu. Kaga yanzu misali duk wanda kace da shi barawo ka rige masa matsayi cikin jama'a ko, to wannan zagi ne. Haka idan kace mazinaci shi ma zagi ne. Haka idan ka ce ai wani baya da mahaifi shi ma ya zama mai zagi. Amma dan ka cewa mutum ka zagi babansa, ka ce uba ko uwa, misali ka ce ubanka uwaka, wannan duk ba zagi bane ba a shari'a, wannan ba zagi bane ba dan ka tabbatar masa da uba kamala ba ka bashi ka tabbatar masa ba wani zagi a cikin wannan, ba wanda zaka yiwa wannan aje wajen alkali ya ce ya zage ni, a shari'a ba wani zagin ka dai. Shi zagi shine ya aibata ka, a dan kwarzane ka wani abu wanda zai kwarzane mutuncin ka. Kaga duk wanda ya ce ma barawo to yayi maka shari'a ta karshe, wanda ya ce ma dan kwaya yayi maka shari'a ta karshe, mazinaci dan sani duk wannan zagi ne, azalibi duk wannan zagi ne. Shi zagi shine dukkan wani abu da zai nuna min ka dan kwarzane mutun ka tawaye shi, shine zagi. Amma dan ka abuci sunan babansa ko sunan babansa ko kai kaza ko kai kaza, wannan duk ba zagi bane ba a harshen shari'a. Na faɗi wannan dan mu fahimci hakikanin wannan babi, man sabbad dahra faqad azallaha. To kaga ai ba wani mutum, menene addahar zamani? Zamani kuma shine dare ko rana, wannan shine kowane yake na zamani, ko dai zanto dare ko zanto rana.
to babu ko yadda za a yi mutum ya zo ya sami ni ya zagi ni haka kai tsaye. To amma su Larabawa a lokacin jahiliyyansu sukan jingina abin da ya same su na musiba ga ranar da abin ya same su ko daren da abin da ya same su. An gane ko? An wayi gari a wata rana ya yi haɗarin mota, an wayi gari a wata rana an yi gobara a gidansa, ya faɗo da kan rakuminsa, doki ya taka shi, ya yi kaza, sai ya zazzagi wannan sai jingina wannan abin da ya shafe shi na musibar gawa ga wannan yinin, cewa wannan yini akwai sharri a cikinsa, wannan yini ya zo da sharri, ai wannan Larabar bata zo da kyau ba, ai wannan Juma'ar bata zo mana da alkhairi ba, ai wannan Asabar din bata zo mana da alkhairi ba, ai daren nan na Litinin bai zo da alkhairi ba. To jingina zuwan wannan musiba zuwa ga yini ko zuwa dare, wato shine ainihin zagi shi wannan dare din kenan. Yanzu wani abu ne ya same ka sai ka jingina masa cewa shine yayi maka, wani makhluk cikin makhluka cikin, sai ya zanto na farko ka zargi rana ko dare cikin abin da musiba ka ce kai, wanda dama wannan shine kurazanan mutuncin su. Sannan kuma na biyu ka jingina abu ga wanda baya da ikon yin sa, ta bangaren Ubangiji ka tutar da Allah kenan. Shine babu man sabbad dahara faqad aza Allah wa qawli Allah ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Da fadin Allah ta'ala kafirai suka ce ma hiya illa hayatuna ad-dunya, rayuwa ba komai bace face dai rayuwar mu ta duniya, namutu wa nahya mu mutu mu rayu, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, ai ba abinda zai kashe mu sai zamani. Yannan sun jingina karɓar rayukansu ko haihuwarsu ko mutuwarsu zuwa gawa zamani, wannan zamani din shine dare ko rana. Ashe lokacin da duk wani makaunacinka ya mutu a wata rana cikin ranakun mako ko dare cikin dararen da ake da su, kaga za ka ji bakin wannan daren ko wannan ranar, sa'ilin nan ka zagi wannan daren kenan dan ka jingina masa laifi alhali ko ba nasi bane. Na biyu kuma ka cutar da Ubangiji, ka yi wa Allah kishiya cikin abin da shi kaɗai yake, na ce inna nahnu nuhyi al-mauta wa inna la nahnu nuhyi wa numit wa nahnu al-waris, mu muke kashewa baraya, kai kuma sai ka jingina wa dare da yini. Kafire suka ce ma hiya illa hayatuna ad-dunya, wannan abu ba wani abu fa sai dai rayuwar mu ta duniya, ma'ana suna inkarin lahira, suna inkarin a sake farfado su gobe kiyama, suka ce namutu wa nahya. To menene ma'anar namutu wa nahya? Wanne ake fara yi tsakanin mutuwa da rayuwa? Rayuwa ake fara yi, amma sai suka ce me na mutu wa nahya. To shine malamai suka ce ma'anarta ya mutu al'aba wa yahyal aulad kina, yadda rayuwar take yi, iyaye tsofaffi su mutu, ƴaƴa kuma su rayu, su ma in sun manyanta su ma sun zama iyaye su mutu, ƴaƴa kuma su rayu. Suka ce haka al'amari yake ta gudana a duniya bi tariqatin tilqa'iyya, ba Allah ne ya tsaro ba, a dare da rana ne suka tsaro haka. Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, ba wanda zai karbo rayuwar mai halaka mu sai dare sai zamani kai. Wato sai suka jinginawa zamani wannan al'amari, wato suke inkarin ta ciki, amma suka ce ne ta al'adance haka al'amur rayu ciki, kullun rana ta fito ta fadi, dare yazo, rana ta fito ta fadi, dare yazo, haka wannan yau da gobe su suke kashe mutum ko su suke sa a haihuwa ne, amma ba Allah ne yake yi ba. Yadda wanda ya wuce ya riga ya wuce, to kuma haka su ma koma waye haka zai zo ya wuce, kuma ba za a sake tashinsa ba, haka suka ce wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Waɗansu malaman suka ce namutu wa nahya ana qaddara hamzatul istifhami, ma'anar zance a namutu wa nahya shin za mu mutu kuma mu rayu nan gaba, ba zai yiwu ba, wato ba inkarin mutuwa suke ba, sun yadda akwai, amma rayuwa bayan mutuwar ba su yadda da wannan ba. Wato akwai hamzatul istifham amma an shafe ta, saboda ita hamzatul istifham a cikin adawatul istifham ita ce ummul bab, lizalika jaza laha ma la yajuzu li ghayriha, irin abin da ya halatta gare ta baya halatta ga sauran adawatul istifham, yana daga cikin abin da ya halatta gare ta shafe ta a kaddara ta azance, a shafe ta zahiri babu ida sai dai a kaddara ta, ana mutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Wa fi sahihi, ya zo cikin as-sahih, ka'ida idan malamai suka ce as-sahihu suka yi shiru suna nufin ma sahih al-bukhari, to amma wannan hadisin bukhari bai rawaito shi ba, imam muslim ne ya rawaito shi, bai kamata ba shek muhammad bin abdul habib ya ce wa fi sahihi, ba ya kamata ya ce wa fi sahihi muslim, dai idan an ce as-sahihu aka yi shiru bukhari kenan kadai, kaulan wahidan عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن كربو دقى أبو هريرة دقى من ذا الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي قال الله تعالى الله مدوك كنسركي ياتي يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار ياتي دقى أدن ينا توتدني إن جاء الله تعالى يسب الدهر ينا زاجن زامني yana zagin dare ko rana, yana jingina duk abin da ya ci karo da shi na musiba ga daren da musiba ta same shi ko ranar, to wannan ya zama aibata daren kenan ko ranar. Sai Allah ce wa ana daharu, nema nasa kenan. Me fasirarsa? Ni ne ubangijin zamani. Allah ba shi ne zamani ba, shi ne ubangijin zamani. Domin idan an ce zamani, shi ne lokaci. Lokaci ko dare ko rana? Dare ko yana zuwa ya tafi, rana kuma tana zuwa wani ta tafi. To duk abin da yake zuwa ya tafi ba shine Allah ba. Allah tabbatacce ne koyo shi akwai shi, baya da farko baya da ƙarshe. An gane ko huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Rana ko tana tafiya, dare ma na tafiya, shudewar abu na nuna cewa bai cancanta ya zama Allah ba kenan. Da haka wa ana daru, ni ne ubangijin zamani. Me yasa muka yi wannan fassaran? Karka zarge mu ka ce mun yi tawili. Akwai tawili ka karbabbe. Tawili karbabbe shine wanda yake da dalilin da yake nuna shi. Tawili wanda ba a karba, wanda ba ya da wani sofanan dalili ko daya. Menene abin da ke nuna Allah shine ubangijin zamani? Ga fassara nan ta gaba, yace uqallibul layla wan nahar, nike juya dare da yini. To wanda yake juya dare da yini ba shine ubangijin su ba? Kaga addaru din kuma shine al-laylu wan nahar, dan babu wani daru sai al-laylu wan nahar. To sai ce uqallibul layla wannan ha, to shi ne wani malami ce a nan wurin kaga akwai mukallib bi kasar lam, akwai kuma mukallab bi fatahin lam. Al-mukallibu wanda yake jujjuya abu, al-mukallabu wanda ake jujjuyawa. To a nan waye mai juyawa, waye ake juyawa? Ubangiji ta'ala shi ne mai juyawa. Da aka ce uqallibul layla, ka ko a sarfu idan zaka mayar da shi ismul fa'il sai ka cire alhamza din ta farkon jumla, sai ka mayar da ita mimun, a maimakon uqallibu sai zanto mai muqallib ismul fa'il kenan. Dare da rana tunda suna yake juyawa ya zama muqallab kenan. An gane ko? To da muqallib da muqallab kuma ba za su zama abu daya ba, wannan daban wannan daban. Al muqallibu shay wal muqallabu shay'un akhar, fala yakunu al muqallibu muqallaban wala yakunu al muqallabu muqalliban abadan, shay'ani mukhtalifani, hadha khaliq wa hadha makhluq. Ina fatan kun fahimta da kyau. Wa ana daharu, ni ne ubangijin zamani. Uqallibul layla wan nahar, ina juye dare da rana, in kawo dare in kawo rana. Wa fi riwayatin, a wata riwaya yace la tasubbu ad-dahra fa inna allaha huwa ad-daru, kar ku zagi zamani dare ko rana. Fa inna allaha huwa ad-daru, shi Allah shine ubangijin zamani. Wa fi riwayatin fa inni ana ad-dahru, duk dai ma'anarsa lalle ni ne ubangijin zamani. Dan sai yace ursilul layla wan nahara fa in shi'tu kabattuhuma, yace ursilul layla wan nahara, nike aiko dare da yini din. Fa in shi'tu, inda naga dama, kabattuhuma, sai in rike su. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamah man ilahun ghayra Allahi yatikum bidhiya afala tasma'un. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahar sarmadan ila yawmil qiyamah man ilahun ghayra Allahi yatikum bilaylin taskununa fi afala tubsirun wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Da Allah ya rike dare ba wanda, da Allah ya rike dare ba wanda sai kawo shi, idan ya rike rana ba wanda sai kawo ta. Ashe yace shine in shi to kabattuhuma, inda naga dama sai in rike su. Wannan riwaya da ta farkon da ta biyun da ta ukun wanda ba ta cikin littafi na kawo ta shine fa inni ala daru ursilul layla wan nahara fa in shi itu qabattuhuma. Dukkan su Imam Muslim ya ruwaito su, dukkan su Imam Muslim ne ya ruwaito su. Wato dai kenan, wannan na nufin cewa dukkan abin da ya same ka na alheri a cikin wani zamani, cikin zamunna, zaka jingina wannan abu zuwa gaba. Haka duk wani abu da ya zo maka na musiba a wani zamani, cikin zamunna, waye ya kaddaro maka shi? Dare din baya da iko ya kawo maka wani abu. Cikin ranakun mako, Asabar, Lahadi, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, ba wata rana da a za a ce ta alkhairi ce ko ta sharri. Ba wata rana cikin ranaku da take mallakar alkhairi ko take mallakar me
sharri, haka babu wani dare cikin darurruka da yake mallakar sharri ko yake mallakar me alkhairi, dukkan wani alkhairi a hannun Allah yake, sharri kuma shi Allah dai kuma shike kaddara shi subhanahu wataala. Kun fahimta da kyau? To kenan shine suka ce jingina wata musiba a zamani cikin zamunna ma'anoninsa ba sa wuce guda uku. Ko dai mutum ya zanto yana ba da labarin faruwar musiba ga yinin da musiba ta faru ko daren, amma abin da yake nufi da wannan mujarradul ikhbar, ba da labari kawai dan a samu daman a tarihanci rana kaza ga watan kaza aka yi mun gobara, amma ba dan yana jingina wannan gobarar cewa yinin ne ko daren bane ba. To irin wannan babu laifi dan mutum yayi. Abin da kake nufi a cikin zuciyarka shine me? Ba da labari. An samu har annabawa wani yayi wannan ta fuskar ba da labari, an gane ko? Shi ne annabi Lutu alaihi salam, walamma ja'a rasulullahi lutan si'a bihim wa daqa bihim zar'a wa qala hadha yawmun asir, yace wannan yini ne wanda yake mawarci, yana bayar da labarin tarihin abin da ya faru a wannan yinin, amma ba yana jingina abin da yake gani na musibar wato wannan yinin ne ya kawo ta ba. To wannan in labari kake nufi babu laifi a kanka. Ma'ana ta biyu, ka jingina wannan abin da ya faru gare ka zuwa ga yinin a zuciyarka, kana kudurta cewa yinin ne ya kawo maka ko daren ne ya kawo maka, to wannan shirka ne fita ne daga musulunci, dan ka jingina abu zuwa ga wanda ba ya da ikon yinsa. Mai ikon yin shine Allah kadai, sai ka zo ka jingina mai ne, to shine ma'anar cutar da Allah din ai, dan ka sa masa kishiya cikin abin da shi kadai yake yi. Ina ba ta mun fahimci wannan. Ma'ana ta uku kuwa daga cikin ma'anonin da yake dauka shine ka faɗi labarin fa'a, wato ka jingina abin a dare ko ranar da abin ya faru a zuciyarka, ka san Ubangiji ta'ala ne kadai yake kaddarawa, amma sai wannan ya sa ka canfa ita wannan ranar, to wannan ya zama shirka shi ma, duk da bai kai wancan na farko ba. An gane ko? Ya zama haramun ne musulmi ya yi wannan. Da haka dai kowane irin abu, babban abin da ake so a yantar da zuciyarka daga kowane irin barkwashin shirka, dan mai tauhidi shine mai yanci, wanda duk ba da tauhidi ba da yanci. An gane ko? Mai tauhidi yana da yanci tunda zuciyarsa ta yantu ga Ubangiji shi kadai. Mai shirka kuwa ina jin tsoron Allah, ina jin tsoron wani ne, ina jin tsoron laraban karshen wata, ina jin tsoron laraba gana, ina jin tsoron waye, ina jin tsoron tsumma, ina jin abubuwan da yake jin tsoro sun yi masa yawa. Kaga baya da yanci. Ina jin tsoron malamin duba, ina jin tsoron buka, ina jin tsoron abubuwan sun yi masa yawa. To amma mai tauhidi kuwa ya san ba dukkan waɗannan ba sa masa kwarjini, Ubangiji ne kadai a gabansa, to sai ga ya samu yanci, cikakken yanci, kuma in ya tashi bukata ya san wuri ɗaya ne da abu ya same shi, kuma ya san can dai zai saki tunawa, la marji aminallahi illa ilayhi. To amma kana jin tsoron malamin duba, kana jin tsoron shehi, kana jin tsoron wali, kana jin tsoron boka, kana jin tsoron waye, idan abu ya faru sai ka rasa waye ma ya aiko maka shi, saboda waɗanda kake jin tsoron sun yi yawa, kuma kowanne ka ɗauka zai iya cutar da kai, to wa za ka kira dan a yayi maka, tunda suna da yawa kuma baka san waye ya aiko maka ba, kuma yayi tikadin ka kowa na da ikon aikowa. Shi yasa Ubangiji ta labu da misalin mutumin da ya zama bawa ga Allah kadai da mutumin da ya zanto yana shirka, misalin su kawai misalin bayi guda biyu, wannan bawa mallakar mutum ɗaya ne, wannan bawa mallakar adadin mutane biyar ne ko abin da ya fata. Bawa mallakar mutum ɗaya, idan aka yi ruwan shuka, ai Ubangidansa ɗaya ne, zai ba shi irin shuka da sungumi, ya ce je ka gona ta yamma da gari ka je ka yi min shuka, kaga cikin ruwan sanyi zai je ya aiki ya dawo. Bawa mallakar mutum biyar, an yi ruwan shuka, kowanne yana so a masa shuka a gonarsa, wanda ya zo ba ka iri je ka shuka min wake, wanda ya zo ce je ka shuka min gyaɗa, wanda ya ce maiwa, wanda ya ce gero, wanda ya ce dawa, wanda ya ce masara, kowa yana son kai masa a wannan yinin ka je ka dawo, nawa za ka iya yi? ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا افلا تذكرون. الله بغى مثال باون da yake akwai mutane masu jayayya a kansa, shuraka mutashakisuna, abokanan tarayya da suka mallake shi mutashakisuna, suna jayayya da juna, kowa na san bawon shi zai wa hidima, wa rajulan salaman li rajul, ga wani bawa yantacce ga mutum ɗaya shine uban gidansa, hal yastawiyani, masala za su yi daidai? Waye ke cikin wahala da kaskanci, mallakar mutum ɗaya ko mallakar mutane da yawa? Mallakar mutane da yawa. To ubangiji ya buga misalin wannan dan ka gane kimar tauhidi da kuma munin da ke cikin shirka. Yayin da kake jin tsoron da wane da wane da wane da wane da wane, duka hada kana jin tsoron su kuma kana jin tsoron Allah, to ya zaka ka samu hutun zuciya? Allah ce kai kaza, shi kuma can gurin wani ya ce shi ma kai kaza, to sai ka sai da zaka yi, nawa zaka yi, nawa ne zaka bari? Kowanne kana girma mashi, kana girma Allah, kana girma wancan mai tauhidi. Allah ce yayi kaza, dama duk wani wanda ya kawo kishiyar na Allah shi ma ya san nashi ba zai samu ba, na Allah din za a yi kadai, dan Allah ba mu samu hutun zuciya. Mai tauhidi. To saboda haka babban manufar tauhidi shine yantar da zukatan mutane daga kangin bauta ta shirka da suke samun kansu a ciki. Fihi masail, cikin wannan babi akwai masaloli. Al'ula ta farko, annayu an sabbid dahri, hana zagin zamani. Shari'a ta hana ka zagi zamani, ta hana ka jingina wa dare ko rana wata musiba da ta same ka. Ashe kaga wani bangare ne na gargajiya ko magwazanci, jingina wata musiba zuwa ga wata rana ko wani dare, ka ce wato larab gana, laraban karshen wata ko menene, ko meye, ko meye, ko wata rana a cikin shekara tana da kaza tana da kaza, duk wannan bai dace ba. Asaniya na biyu, tasmiyatuhu adan lillahi, sanya wannan abu suna cewa cutarwa ne ga Allah. Abin da ake nufi cutarwa ga Allah, Allah baya son wannan abu. Amma ba dan Ubangiji ta'ala wannan aziya din kuma ya hasul minhu darar, dan Allah ce innahum lan yadurru Allah shay'a, ya tabbatar ba za su iya cutar da shi ba, amma abu ne da baya so suke yi. Ma'ana al-thalitha, mas'ala ta uku, at-ta'ammulu fi qawlihi fa inna Allah huwa ad-dahr, wato mutun yayi lura cikin fa inna Allah huwa ad-dahr, kare ce Allah shine zamani, sai dai ce Allah shine ubangijin zamani, mai samar da zamani. Ar-rabi'a, mas'ala ta hudu, annahu qad yakunu sabban walau lam yaqsirhu bi qalbihi, mutum zai iya wa yayi zagi koda bai nufin zagi ba a cikin zuciyarsa, tunda mutumin da ya jingina musiba zuwa ga daren nan ko rana, ai ba yana nufin zagin daren ko rana ba wani lokacin, amma tare da kuma a hukuncin su za a ce hukunci ne na wanda ya zagi. To a takaice wannan shine abin da ya so kuka, abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada, wanda muka kuskure kuma Allah shi ya fi mana. Ina cewa ina matsayin wanda duk lokacin da zai rantsuwa sai ya ce yasin, wato ya rantse da yasin kenan. Idan mutum ya rantse da Alkur'ani gaba ɗayansa ko wani ɓangare nashi, rantsuwarsa ta halatta, domin rantsuwa da Alkur'ani rantsuwa ne da zancen Allah. Zancen Allah ko sufa ne cikin sufofinsa. Mutum na iya rantsewa da wani suna cikin sunayen Allah ko wata sifa cikin sufofinsa, wannan babu laifi. Amma su mutanen mu a ƙasar Hausa, ita yasin din ana bata wani tasiri na ɗoriya akan sauran surorin Alkur'ani, kuma galibi abinda ake nufi da ita wato kamar ita wata sura ce ta sharri. To wannan shine mummunan koyarwa da tarbiyya wanda bai halatta musulmi ya kudurce haka ba. Isa yan tsubbu suke amfani ne da suke yi littattafai da ita na tsubbu daban-daban. Amma idan mutum yana nufin rantsuwa ne da Alkur'ani, ya rantse da Kur'ani gaba ɗaya ko wani ɓangare na shi, suratu Yasin ko wata sura daban wanda ba Yasin ba, ya rantse da Allah kenan, kuma rantsuwarsa ta yi daidai a shari'a. Ya rage ne idan zai rantse ɗin ya tabbatar kan gaskiya ne, kamar yadda hadisi ya koyar da mu, kar ya rantse kan ƙarya. Wannan kuma ya ce me ya asalin inda aka samo rantsuwa da Alkur'ani kafin a yarda mutum a bashi wani muƙami? Wannan ba daga wajen al'ummar musulmi bane ba. Al'ummar musulmi da an amince da kai kawai za a baka amana ta jama'a ka je kai. Amma ba a cewa kuma sai an rantsar da kai cewa za ka yi gaskiya ko za ka yi adalci. Dama ai an gamsu kai mai gaskiya ne kafin a baka, an gamsu kai mai amana ne kafin a baka, ka'idar musulunci kenan. Kawai abin da ya kamata a yi ma a lokacin da a karantar da kai wadan sayoyin Alkur'ani da za su tabbatar da kai muhimmancin amana, muhimmancin gaskiya, muhimmancin adalci. Amma a zo a rantsar da mutum cewa dan zan bashi wani mukami, wannan baya cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan yake cewa fadin mutane wannan lokaci ana fama da talauci, ko gari yayi zafi, ayo kai yau garin yayi zafi, yana cikin wannan ko baya ciki, ya danganci niyyarka. Mun kasa abin gida uku, akwai abin da kake nufin labari da shi. Idan kana nufin gari yayi zafi, amma kana nufin wannan zafin daga Ubangiji ne kawai, dai kana bada labarin tarihin faruwar abin shine yau, mujarradul ikhbar kenan, muka ce wannan babu laifi. Kamar yadda Annabi Lut ya ce hadha yawmun asif, an gane ko?
amma idan kana nufin yau din ita ce take da tasiri wajen talaucin da ka samu kanka ko rashin ciniki a kasuwa, yau din ce ta kawo wannan, to wannan ya zama babbar shirka da ta fitar da mutum daga musulunci. Idan ko mutum a zuci yana nufin Allah ne ke kaddarowa amma yana aibatawa yau dan yau ta zama zarfin zaman na faruwar abun, to duk da haka wato ya aikata muharram kenan amma bai kai ga shirka ba. Yace nikan ji wadansu suna cewa a bamu dan Allah dan manzon Allah, wannan ma kuskure ne. Zaka ce a bamu dan Allah ne kadai, duk abin da za a bayar ko abin da za a aiwatar ana yin shi ne dan wa? Dan Allah kadai. In zaka yi sadaka zaka yi dan Allah kadai ba dan manzon Allah ba, dan Allah kadai. Kamar yadda in zaka yi sallah, in zaka yi zakka, in zaka yi kowane irin abu, saboda Allah ce ala lillahi dinul khalis, ga Allah ne ke bantaccen addini yake, Allah shi kadai bai ce ba lillahi wa rasuli. Sannan Allah ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, yace illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, bai ce ba kuma wa rasulahu. Kaga Allah kadai ke kebance addini, duk abin da zaka yi na ibada zaka yi ne don Allah shi kadai, ba a yi don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi abin da zaka yi bauta ga Allah shi kadai, manzon Allah kuwa ka yi abin irin yadda ya koyar, ba yadda za a yi ibada ka ta zanto karɓaffiya a wurin Allah sai ka yi ta don Allah, sannan ka yi yadda manzon Allah ya koyar. Da zaran ibadar ka ta sha wanda yadda manzon Allah ya, babu yadda za a karɓi ibadar ka. Amma cewa a yi don Allah, a yi don manzon Allah, a ba mu sadaka saboda Allah da annabi, wannan duk bid'o'i ne. Wannan yake cewa an ce bid'a ta fi kaba'ira kamar su shan giya laifi, to amma na ji waɗansu malamai sun ce ita giya ita ce ummul kaba'is. To har bai cika da abin da muka faɗa ba. Menene al-kaba'is a fahimtarka? Al-kaba'is jami'i na khabisa, ma'ana cikin dangin ababai na sha ko na ci, to masu muni giya ita ce shugabarsu. Ina abin da ake nufi, amma ba an ce maka wannan na nufin kuma ta fi komai girman laifi ba. In haka ne sai ka ce har shirka ma ta fi, idan ta zama ummul khaba'is har babbar shirka ma ta fi, wanda ba za ka faɗa haka ba. Domin ummul khaba'is in ka ɗauke shi ita ce uwar dukkan laifi, kaga har shirka ma kenan, wanda la yakunu bizalika qa'il, ba wani malami da ya tafi haka a duniya. To da karamar shirka ita babu din karamar shirka, shine suke cewa dukkan abin da zai iya zama mabudi na babbar shirka to karamar shirka ne. To ka'idan karamin shirka kuma ta fi girman laifi sama da mai, sama da kaba'ira. Wannan idan muka manta ba a darasin da ya wuce baya, mun riga mun karanta abin da yake nuna haka. Haka ne ko? Ina jin a cikin asar dan Abdullahi dan Abbas, wannan kuma yake cewa akwai maganganu da zaka ji suna gudana a bakin mutane. Sai Allah kiwo ya fi Allah, Allah na nan. Na biyu, don Allah don annabi, magana don Allah don annabi ta riga ta gabata. Na uku, da ba don kiyayewar Allah ba da kuma shawararka da kaza ya sabili. To maganar dai ta Allah kiwo ya fi Allah na nan, me yake nufi da wannan kalmar? Yayin da wani ƙwararren Hausa sosai wanda zai nuna ba mai Hausa suke nufi da wannan kalmar, rigakafi. Abinda nake tsammani a Hausa ana nufin da wannan kalmar shine al-akhdhu bil asbab, ruko da sababi, ruko da sababi. Ko wannan mun sha yin magana akai, misali kamar misali gidanka da kayayyakinka a ciki da dukiyarka, sanya kyauri sannan kuma ka dogara ga Allah. Haka ne ko? Ka sanya kyauri a matsayinsa na mai? Na sababi. Ka dogara ga Allah a matsayinsa na mai? Al-musabbib. Saboda Allah ya saranta maka sa kyauri, to yin haka din ya fi ka ce a gidan a bar shi a bude, Allah ya kiyaye. Ina jin shi ne dai Hausa suke ne. Sai dai lafazin sai ya zanto ya kunshi ma'ana mara kyau, domin taya Allah, domin duk lokacin da aka ce a taya wani kaza, ta yadda inda an kyale shi ba zai iya yi ba, ko alal akalli in ma zai iya yi kile ya dauki lokaci kafin ya gama sabani idan an tashi kile gama da wuri wannan kaga wannan aibi ne ga Ubangiji ka jingina masa haka saboda haka bisa ga wannan ma'ana da yake dauka mara kyau wanda duk da na san cewa da wuya mutum Bahaushe yayin da yake magana ya tunano wannan ma'ana a zuci yace ita yake nufi bari ya taya Allah da ma'anar ya kasa shi kadai ko da ma'anar dan ya gama da wuri da wuya a samu musulmi yayin wannan tunanin ko amma duk da haka lafazin da kunshi da me wannan ma'anar mafi kyau ne santa shi saboda na kunshi da wannan ma'anar saboda me sahabbai idan annabi ya dora musu wani abu na alqur'ani suna nufin ya dakata haka da sai su ce masa ra'ina ma'ana dan jinkirta mana har mu je mu kiyaye mu haddace wannan sannan daga baya ka sake dora mana wani duk lokacin da ya biya musu wadansu ayoyi gurgurda yadda suke jin ya isa sai su ce ra'ina ra'ina sai manzo Allah ya fahimci kalmar ra'ina a nan wurin wato ma'ana ta kujera sai manzo Allah ya tsaya daga daidai lokacin to ita wannan kalmar ta ra'ina tana daukar ma'ana guda biyu tana daukar ma'anar ra'ina bi ma'ana intazirna dan yi mana jinkiri sannan tana daukar ma'ana ra'ina wato wawan cikin mu dolan cikin mu to su sahabbai suna fadin ta da ma'anar farko intazirna dan jira mu sai yahudawa kuma suke furta ta ga annabi da nufin zagi sai su ce ra'ina su suna nufin mai zagi da cutar zuwa ga annabi sai Allah ya hana sahabbai fadin ta duk da cewa su sahabbai ba sa kudurta mai wannan ma'anar ta zagi amma sai ce ya ayyuhal ladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirin azabun alim yace ku dana cewa ra'ina ku ce unzurna tunda ra'ina tana dauke da ma'ana biyu ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau to ku jefar da ita dan a kaucewa dukkan wace ɗansu alfaz muhtamala ya kamata ka nisance su ka dauki kaulan wahidan ma'ana ɗaya unzurna kowa ya san jira mu ake nufi ba zagi a cikinta to ya kamata dukkan lafazin da zaka yi amfani da shi dangane da abin da ya shafi Ubangiji ya zanto akwai lafazin da yake dauke da ma'ana ɗaya da ke kunshe da ma'ana cikakkiya mai daɗi mai cikakken ladabi sama da kai amfani da lafazin da ya iya bada mummunan ma'ana ko da baka nufata a zuci ba to wani idan ya so ya aibata maka sai ce yo kai ka ce Allah kaza musamman ka samu wani abokin adawar musulunci sai ka ji ma Allah ma da kuke taya shi to kaga sai ya zama abin nan da sauransu ya jahilci hakikana abun ko kuma makida da gangan da haka dai abin da nake fata a samu wani lafazi da za a canja daga wannan duk wanda yake son tauhidin sai dore ya kamata yayi wannan amma maganar cewa ba dan Allah ya ba dan kiyayewar Allah ba da kuma shawarar da ka bayar da kaza ya same ni to ina ganin a cikin wannan duk wanda ka ji ya faɗi wannan jumlar a haka ba wai tsabagen Bahaushe bane wanda bai da karatu wa ko ma kanshi kanshin yana da karatu ko ya taɓa zuwa makaranta ai wanda bai taɓa zuwa makaranta ba bai da har ma ya hararo wannan ma'anar ai abin da kawai zai ce ba dan kai ba da Allah ba dan Allah da kai ba haka zai faɗa kaulan wahida amma da ce ba dan kiyayewar Allah ba a matsayin Allah na mai al-muqaddir da kuma shawarar da ka bayar a matsayinka na mai sabab wannan babu laifi a ciki shine abin da muka jaddada tun darasin da ya wuce illa iyaka wanda ya karanci larabci zai ce to ai daɗin nan daidai take da wa wanda aka hana hada Allah da manzo ciki masha Allah wa Muhammad ko masha Allah wa shi ita ma da ita ce wa din ai sai aka ce kace masha Allah thumma Muhammad ko kuma masha Allah thumma fulan ko masha Allah wa da hukumar wa'idin kenan to ita thumma din nan a Hausa menene abin da zai tabbatar da ita galibi sai a ce sannan to amma kuma sannan dai idan muka ce ba dan kiyayewar Allah ba da kuma kaza duk Bahaushe zai fahimci daɗin nan ba ita bace ba wa lalle za ta zo ne da ma'anar ta name summa ma'ana dai ba ka iya samun waɗansu ɗaiɗaikun kalmomi na larabci ka fassara su da Hausa kai tsaye amma idan ka kalli jumlar mai wannan jumla take nufi a larabci sai ka nemo jumla cikakkiya da za ta fassara maka ita da Hausa ka bata ma'anar ta in ta daidaita shi kenan ba ta daidaita ba shi kenan hukunci yansabu alal ma'ana la ya mujarradul alfas wannan kuma yake cewa ya matsayin birthday tunawa da ranar haihuwa ko bikin tunawa da ranar haihuwa wannan kiristanci ne yayi ba musulunci bane ba amma abin mamaki musulmai da suka tasirantu da rayuwar boko duk suna yin wannan tun yara suna yin kanana za a rinka yi musu happy birthday a zuwa kunna musu kindir su kashe abinda yan coci suke wai ka burge ka yi boko shi yasa dole idan mutum bokon sa bai cakuɗa shi da addini ba, kai kome kake a rayuwa baka cakuɗa shi da addini ba, za ka kuskure da yawa. Domin yadda dan boko shi dai dan boko zai dauko al'ada ne ta waje sai zo cutanya tsammanin sa wayewa, shi kuma wanda yake bai bokon ba a gida yake, shi kuma zai dauki al'adar gida. Duka dai kowace al'ada ce, duk kowace in ba ta da alaka da addini shine mutum ya jefar da ita shine alkhairin sa. A takaice dai wannan bikin tunawa da ranar haihuwa ba ka'ida ce ta musulunci ba, ka'ida ce ta kiristanci. Na ina jin ka. Ai labari ne yake baruwa dangane da waki mai faruwa. Duk abin da yake hissi mutum zai ba da labari akan abin da idansa ya gani ya riska ta hanyar kafofin da suke kai masa sako. Yanzu misali tsakanin damana da lokacin rani, wanne aka fi samun sanyi, wanne aka fi samun zafi? Kaga baka cewa rani shine ya kawo mai, amma dai wani abu ne wanda a lokacin rani ana zafi. Allah ne kuma ya tsara rayuwar haka. A lokacin damana ana samun sa'ida ta sanyi-sanyi saboda kadawar iska da saukar ruwan sama da meye. Allah ne ya kawo sa'ida da haka. To kamar haka ne misali, a yan kasuwa sun riga sun saba masu sayar da waɗansu nau'ika na haja cewa a lokacin kaka an fi ciniki sama da lokacin damana. Wannan ba da labarin ya ce kaka akwai ciniki, damana ba ciniki. Ai ba wai yana nufin damanar ce ta kawo rashin cinikin, kaka ta kawo ciniki ba. Saboda galibi waɗanda suke zuwa sayayya sun shagaltar da wasu ayyuka, kila akwai manoma cikin su, akwai kaza akwai kaza akwai kaza. Wannan shine kawai. Wannan ba laifi bane idan mutum ya furta haka. Ku gane wato niyyar ka ta zuci yana daga cikin babban abin da ya kamata ka kula da shi kafin ka kalli lafazin da ake amfani da shi. Na'am. Su sai dai a ce waye yake nan. To ga ni kiristanci dama, wai waɗansu makotansu na kiristanci suke cewa wai musulmi suna munana larabi ga Allah, suna jingina ma Allah don abin da ya faru mara kyau, wanda wannan bai dace ba. Wasu da jingina Allah mai kyau, mara kyau kuma idan ya faru a ce shedan ne. To kaga dararin kiristanci abin da ya sa ma ya zama kafirci tsantsa ya sauka daga tulbar da Annabi Isa ya dora su a kai. Wato Constantine shine ya fara rusa kiristanci, ɗaya daga cikin sarkin Romawa. Da kiristanci ya zo masa sai ya haɗa shi da maguzancinsa da yake da kafin ma ya zama kirista. To shine Ibn Khaldun ne yake cewa, yace Romawa ba wai sun shiga kirista ba ce ba, a'a kiristanci ne ya rumance. Kun fahimci yaran sau da yake da kyau? Ma'ana yace ar-Rum laysat hiya allati tanassarat bal an-nasraniyya hiya allati tarawwamat. Eh wato ba wai kiristanci, wato Romawa ba wai sune suka shiga kiristanci ba, a'a kiristanci ne aka rumantar da shi, aka takuɗa shi da me, kalta da al'adu da maguzanci na rumanci, sannan Romawa suka karba. To kaga gaba ɗaya sai aka rusa tauhidin da ke cikin aka wannan, wannan burkushin tauhidin dama akwai shi a wurin waɗansu Romawa, amma dama Farisawa suna da shi. Na cewa duk wani abu da aka gani, wato suna itikadin samuwar alloli guda biyu, Allah alkhairi da Allah sharri. Allah alkhairi shine ake ce masa ilahun nur, Allah sharri kuma shine ilahun zulma. To wannan a aqida ce mai zaman kanta a magwazawan Farisa, amma akwai wani sasanni na duniya ciki har da Romawa da suke da irin wannan al'ada. To shi sai kiristanci suka dauki wannan mun sani ba rumanci ne ba, shine koyarwar Annabi Isa ba. Amma su garin su shine tarihin addinin su ma ba su sani ba. Saboda su jahilai ne, kirista duk inda suke jahilci ya musu yawa. Shi yasa babban abin da kirista ake so a gamsar da shi, a koya masa adawa da musulmai, kuma a nuna masa wadansu kabilu da ke kusa da shi, a shagaltar da shi da cewa ya tsane su, sun tauye masa haƙƙinsa, sun hana hisakat, sannan kuma a koya masa waƙoƙi. Shi kenan kawai. Waƙa kawai. Shi yasa namiji ya waƙa, mace ta yi waƙa, tsoho ya ta tashi, wai, idan Allah addini da waƙa, inda suna da hankali. Bisa duk inda ka gane waka, wato ita waka illata musamman kuma tare da abin kiɗa, inda a ce ba ta da aibin komai ma sai kamancece ne da mata, to ta zama sharri ga mutum shi namiji. Dan da ka'idar musulunci, waka da kiɗa gaba ɗaya haramun ne a wurin kowa sai ga mata kadai, su ma kuma a ranai ko biyu kadai, ranar Idi da ranar biki. Ranar Idi dan mata sun hadu su kadai a cikin gida a wurin da babu kowa, sai su ba wani namiji dan daukan bidiyo da wayo yana kallon matan mutane, babu shi, su kadai suka kada wani abu, suka yi waka da ladabi da ba shirka a ciki, babu guluwi a ciki. Shari'a ta tabbatar da wannan, hadisi cikin Bukhari ya tabbatar da wannan, ko suka yi wannan ranar biki, shari'a ta tabbatar da wannan. Amma su ta kudu da maza, to su maza sun aikata haramun, dan namiji ba ce yi kiɗa da waka ba, saboda kiɗa da waka a kowane bangare na nuna sanyin halitta, wanda mace ce take da wannan sanyin halittan. Kai namiji so ake ka ci gaba da zama a matsayinka na ko menene aurenka gaske ya fi yawa sama da wargi, ita ko mace akwai wargi da yawa ba gaske ne ya fi yawa a rinjayenta ba, aw man yunashu fil hilyati wa huwa fil khisami, haka Allah ya siffanta ta, ado da kuma ba gaske sosai. To shi yasa kai namiji aibu ne kai kamance sai ne da ita, shi ne nake cewa wala ajaban an nisaa tarajjalat walakin ta'nisur rijali rujabu, sai ba mamaki idan mace ta yi yunkurin ta zama namiji dan na kasunta ne yasa take son bari ta zama namiji dan ta samu kamala, amma kai namiji ka yi kokarin ka zama mace, kai akwai ba mamaki dan gaci ba ya kai, kun fahimta da kyau? To dan saboda haka kaga a addinin mu kenan, so kuma da ma kristanci ta da akwai rarar abu, ba abin da za ku yi da mutane sai ka shagalar da su da waka, saboda ba abin da zai gyara ruhi. To wannan waka din dan ta dauke kewa, kada ce an zo cuci ba ce komai ba. To kai ko musulmi sai a zo a yi ta karanta Qur'ani, a sauke daga Bakara zuwa Nasi, a sake komawa lokacin da aka sake komowa daga Fatiha, sai kaji kamar a ranar aka fara, saboda mujizan Qur'ani, li'annahu kalamullah. To wannan shine zai cike maka rarar lokacinka, shine zai gabatar da, zai gamsar da dukkan bukatun zuciyarka. To su ba su da abin da zai gamsar da bukatun zuciya, sai an hada da kiɗa, sai an hada da kaza, sai an hada da kaza. Ba ko wani bangare da Kirista, da waɗansu magozawa suka shiga Kirista, wani rabinsu kuma suka shiga Musulunci. To wanda suka shiga Musulunci ake gina masu, ‘yan uwa Musulmi suka gina masu masallaci, wanda suka shiga Kirista kuma aka gina masu coci. To abin mamaki shine su waɗanda suka shiga Kiristan sai su ga waɗannan Musulmin fa a kowane mako, a kullum za su zo masallaci sau biyar, ko da ce ba a darasi za a yi salloli su na cikin jam'i, kowa zai zo a yi tare a ƙare tare. Su kuma sai suka ga cewa coci ɗin nan yana kulle, sai Lahadi za a buɗe a yi waka, daga nan an gama sai wata Lahadin a sake yin waka, ka ce kai wannan ba gaskiya ce, ina amfanin alaƙa da Ubangiji a mako sau ɗaya, ina amfanin wannan? Da yan cocin sai ga waɗannan za su musulunta, yan aka kyale su kar za su musulunta, sai suka zo suka daddafe, ya za a yi, ya za a yi, sai aka zo aka buɗe ajin yaƙi da jahilci a cikin cocin ɗin. Dole ana koyar da A, B, C, D, E, F, G, don da a shigaltar da su tun da ba za a yi sallah ba irin ta musulmai, ba wani abu cikin addinin kuma irin na musulunci da zai gamsar da ranar lokacinka. Aka da koyar da keken ɗinki ga mata, aka da koyar da saƙa, kuma a yi waƙa, don da a kakkale ka su fita. Ma'ana addinin baya da muqawimat na albaka, baya da ababen da za su lamunce masa wanzuwa a ban kasa, sai an yi dabaru da karfi da menene, amma musulunci shi ke da sababba asbabul baka, musulunci ne kawai ke da wannan. Tambaya ta karshe wannan yake cewa wai menene hukuncin rubuta Allahu Muhammadu Allahu Muhammadu a cikin masallaci, shi ma bid'a ne? Ko ayar Qur'ani ka rubuta cikin masallaci bid'a kai? Waɗansu su rubuta kursi, waɗansu su rubuta wannan masajidan Allah, wala tadu ma Allah ya'da, waɗansu su rubuta inna ma ya'muru masajidan Allah man amana billahi wal yawmil akhir, waɗansu ayatul kursi, waɗansu menene? Ko duk abin da ka rubuta cikin masallaci aya ce, hadisi ne, wani larabcinka ne, Allahu Muhammadu ka rubuta dai bid'a kai? Kai abin da shari'a ba ta saka ba, abinda za ku ce mun to masallacin Makka da Madina fa da aka yi dan za ka je ka ga su ma duk sun ya jiki duk bid'a suka yi malamai sun zaburar da su akan wannan wanda za su iya faɗa sun faɗa sun zaburar da su kan wannan cewa bai kamata a yi ba wannan kuma gwamnati ce ta tsara ta gwamnati goma lallai bane ba zan to masu ilimi ne a ce to idan aka yi wannan ya halatta kai sallah masallacin gobe ba ya halatta ba kai sallarka ta yi amma ginin masallacin bisa ga wannan tsarin ko rubutun ko zanen shine abinda Allah bai ce wa manzo Allah bai ce ba amma ba da tasiri wajen yiwuwa ko rashin yiwuwar sallarka an gane ko dan kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Makka shekara 13 yana zuwa Ka'aba yana salla yana zuwa Ka'aba yana tawafi tare da cewa a daidai lokacin akwai abinda yafi komai muni a duniya gumaka 360 adadin gumakan da ke cikin Ka'aba adadin kwanakin shekara 360 amma wannan bai ana annabi ya salla cikin jikin dakin Ka'aba ko kuma ya dawafi ba duk da lokacin baya da ikon turewa amma ya je ya sallasa haka bayan ya zo an yi fatawa Makka ya samu ikon turewa kaga sai ka wadda su to kai ma in ka zo masallaci kana da ikon ka sai a shafi sai ka ci a shafi baka da ikon ka shirye sallar ka kai tafiyar ka ba sai ka yi fitina ba in kana da karfin halin da zaka yi wa zai ka kawo dalilan shari'a cikin ruwan sanyi a fahimta ko kar a fahimta ka dai riga ka sauke nauyi sai ka tashi gawa mutane innal hamdulillah bayan an gama sallah in san ji shikenan in ba su ji ba shikenan an fahimta ko amma dai ba bane da zaka yi ta rigima da musulmai ba a kansa cewa lalle sai an bi dukkan masallaci an shafe ayoyin da ke jiki amma dai idan ka faɗa nan gaba wani zai fanta masallaci ka gaba zai rubuta ba tunda ya ji ka faɗa Allah akalla idan ka faɗa mutum 100 ya ji to haka ake bukatan da'awa a fahimci dai abu ne da ka gina kan dalili ba san zuciya ba Allah ya mana gama katar sallallahu alaihi wasallam wa
baraka shari'anci a dabi'anci ba kan su dai ba to dan menene za a zo har kawai a yi saitin kwakwalen ku daga turai a zo a ce wai dole wai mata da maza kan su daya ai yin zancen shirme ne ba kamili ne akan mace ita kuma mace na yake sace ta tsare kai shi yasa ita mace ba ta zama kamila sai da kayan kwalliyarta kai ku kamali ne ko ba kayan kwalliya yanzu kamalar mace ta samu atamfa mai kyau ta samu hoda ta samu jagira ta samu jambaki ta samu dan kunne ta samu zobanya ta samu awarwaro ta samu menene ta karkata dan kwali ta samu takalmi kwaskwas tana kara dorawa kanta kaya kuma tana kara samun kamala da ta cire kuma tana samun tawaya kai ko namiji idan ka taho yadda kake daga kan saiwar dosai singileti kamar dan aure samu dawa wannan shine adanka kana tafiya ba yanda namiji ya sa jagira sai yi sai muni sai ya sa hoda sai yi sai muni ita ko da ta sa sai ta kara mi aha ashe ita kamilatun bi ghairiha wa anta kamilun bi nafsika ita kamalatun sai ta samu dan sa'aba mai tayi ciko sai ta samu kamala kai ko ba da komai ba kai kadai kai ne sukwa sai da wani ke cewa wa mal halu illa zinatun min naqisatin yutammimu min husnin idza al-husn qasara wa amma idza kana al-jamalu muwaffaran ka husnika lam ya'tad illa an yuzawwara yake cewa ai kayan awarwaro wannan ado ne ga wanda take da tawaya sai awarwaro ya cike gibin da ake dashi sai jagira da hoda da gazal da zobanya da sarka su cike gibin da aka samu saboda tawaya wa amma idza kana al-jamalu muwaffaran amma idan kyau ya kai kyau kamala ta kai kamala falam ya ta ila an yuzawara baya bukatan kuma sai an yi wani suko ka kai kamili ne min kulli wajhin in an kwatanta ka da mace ita ko tana da nakisa da kai waye kamata zama shugaban wani billa asasiya adalatul jism gaban jikinka da sasannin jikinka da jijiyoyinka yayin da ya kasance jikin namiji ya mummurɗe jijiyoyi sun fito ga gashi a hannunsa to kaga ado ya samu kenan yanzu idan mace ta mummar defa ta bi zan tsarta kamar dan tsangurugu dan Allah wannan kuma wani zai sha'awarta to an ce wai sai kun yi kai da daidai da wani da kai da ita da ta yi wannan kuma ta yi muni kuma da wani yankan ta yanzu kai namiji kai karfi shi ne adonka ita ba mace ta zama to ragonci shi ne adonka kai namiji kai babban murya shi ne adonka ita kuma idan ta yi katon murya fa al'amar ya lalace ku ta ko ina ubangiji ya banbanta ku haka kawai sai waɗansu zuwa na takas ce sai sun bi da take da namiji a cikin mutuncin ki masu kai idan aka ce sai an daina ta kuke da namiji, sun mutuncin ku akai, sun mutuncin ki akai. Kuma su Turawa wayo suke yi, ba sa so su ɗauki ɗawainiyar aure na cewa su biya ɗakin da za a kwana na haya ne, ko su kama gida, ko su sai gidan da za su ajiye mace, su ba ta abinci sau uku a yini, sabulun wanki, sabulun wanka, sauran matsalolin rayuwa, ba sa son su yi wannan. Sai suka ce ai ki fito ki nemi ƴanci ki, ma'ana ki fito ki nemo wa kanki ce fa ne da kanki. Shi ne dabara, don su kansu kashe kuɗinsu, saboda shi mutum ne komai ki diddiga yake yi. Ki fito ki nemo wa kanki sabulun wanki da kanki, ki fito ki nemo wa kanki. Qur'ani ko ya ce askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum, ku zaunar da su a inda kuke, ma'ana kai namiji kai za ka ɗauki ɗawainiyar ajiye mace ɗakin kwana, ba ita wace ba. Yunfik su sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah, kai namiji kai za ka ciyar da ita, kai za ka kawo sabulun wanki da na wanka, ba ita ce za ta yi kwaranniyar neman wannan ba. Sai Bature ce a duk ku bar wannan gatan da kuke ciki, ku fito ku nema na kanku. Ashe ba gata ma ya nuna mata ba, zalantar mace kawai wulakanta ta yi. To ya kamata matan mu su sani cewa Ubangiji Ta'ala ya ɗora mazaje a kansu, kuma wannan ɗorawar da aka yi akwai maslaha a ciki, akwai shugabanci a ciki, don komai sai da shugabanci sannan zai tsari. Duk wanda ya ce a da ai kowa a kyale shi ya ci gashin kansa, farko ce tsakanin ka da kanka, kai ma duk ku zama daidai wa daida, kar ka ba shi doka kare baka, kowa ya ci gashin kansa. Idan ka haka an yi adalci, kaga mutum zai ce ba zai yadda ba, to ya me zai yadda, dan me kuma zai iya ziga wato ainihin mata kan wani. Dan haka ya kamata iyayenmu mata su sani su kimanta mazajensu.